daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lul FM da kuma niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mashin FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin tarayya ta maida martani ga masu sukan shirin nan na ruga da aka bullo da shi domin magance matsalolin da ake fuskanta sanadiyar yawon da makiyaya ke yi.
Wanda yake so ya shiga yazo a tafi tare da shi, wanda bai so ya zamansa. Jihohinan 12 da suka amsa za a tafi tare da su, kowanne a cikin su ya rubuto takarda.
Sannan za ku ji cewa mabiya mazhabar Shia a Najeriya na ci gaba da nanata kiraye-kirayen da suke yi na asaki shugabansu Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki.
So muna kira ga wannan gwamnati tunda ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba, kuma kotu ta ce a sake shi a biya shi diya a gina mishi gida an ki, to su gaggauta bin umarnin kotun nan su saki malam.
To kan wannan batu na kin bin umarnin kotu da wasu kuma mu yi musamman ma a kasashe masu tasowa suke yi, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lamba da za a kira ita ce 202-2-2-5-5-6-5-5. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata yarinya yar shekaru 15 kacal da haihuwa, wacce kuma wannan ne karo na farko wanda take shiga gasar wasan kwallon raga ta tennis ta duniya, ta yi abin da ba a zata ba, inda ta kada tsohuwar sarauniyar wannan wasan Venus Williams a ƙarshen gwabzawar da suka yi jiya Litinin a wasan. Wannan yarinyar mai suna Coco Golf ta samu nasara akan Venus da ci 6-4 a zagayen farko da suka kara. Wannan ya sa masu kallon wasan duk suka tashi tsaye suna mata tafin ban girma da kuma yabawa da abin da ta yi da wannan tarihi akan ta da wannan wasar. A matsayinta na yarinya mai shekaru 15, Coco ita ce mace mafi karancin shekaru da ta taba shiga wannan wasan na Wimbledon. Venus Williams tana da shekaru 39 ne a duniya. Ma'aikatan tsaron cikin gidan Amurka na binciken wani rahoto da ke cewar wani rukunin ma'aikatan hukumar na yanzu da da'ada suna daga cikin masu ɗabi'ar rubuce-rubuce a shafin Facebook, inda suke kalaman ɓatanci da nuna tsana da aƙidar bambancin launin fata akan jinsin mutane daban-daban. Binciken da wata kafar labarai take bayyanawa mai suna ProPublica ta wallafa ya nuna cewar cin zarafin ya hada da hotunan fyaɗe da kalamai masu ɗaci da suka shafi mutane da suka shafi kashe-kashe akan bakin haure, har ma da habaici akan wani mutumi ɗan ƙasar El Salvador wanda ya mutu tare da ɗiyarsa a cikin wani kogi. Shafin na Facebook dai da ake kira da IM1015, lambar da ake baiwa bakin haure da suke a tsaire. Rahoton ya bayyana da cewar ma'aikatan sun kara bayyanar da mutuwar wani matashi mai shekaru 16 da ya mutu a matsayin ajiyar bakin haure, da cewar ko oho idan ya mutu ai ya mutu ne kawai. Wani rahoto daga kasar Sudan ya ce kimanin mutane 11 ne suka mutu a wata zanga-zangar neman mai da kasar kan tafarkin mulkin demokaradiyya. 'Yan sanda sun bayyana da ce sun harba barkonon tsohuwa akan dubban mutane masu zanga-zanga a yayin da suke gudanar da zanga-zangar a ranar Lahadi a babban birnin kasar na Khartoum da wasu sassa a kasan. Daga nan Washington kuwa gwamnatin Amurka ta yi Allah wadai da irin wannan lamari da ake amfani da karfi akan masu zanga-zangar a halin yanzu kuma yayi daidai yayin da masu zanga-zanga ke ci gaba da matsin lamba akan sojojin da suka tumbuke tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da su hanzarta maida karagar mulki ga tafarkin demokradiyya akwai kakawo ga Karshen wannan matsala da take kaiwa da kawowa kungiyar nan da mai kishin Islama na fuskantar kalubale wajen samun bakin magana akan makomar kasar wanda kungiyoyi da dama masu kishin Islama sun taka rawa muhimmiyar rawar gani wajen ganin Umar al-Bashir ya dare kan karagar mulki wannan yasa ake ganin halin da aka shiga yanzu a Sudan ba zai taimaka musu samun shiga cikin rukunin kungiyoyin da ke sahun gaba a cikin waɗanda za su bada wani gudunmawa ga kafa gwamnati
Gaida Yusuf Aliyu Harando wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin Najeriya ta maida martani ga waɗanda ke adawa da matakan da ta dauka dangane da samar da rugga a wasu jihohi 12 ga makiyaya. Domin su zauna wuri guda matakin da ake fatan zai magance matsalolin da ake fuskanta musamman ta fuskar tsaro da rikice-rikice. Wakilin mafada gwamnatin ta Najeriya Umar Faruk Musa ya zanta da mai baiwa shugaban Muhammadu Buhari shawara kan harkar yaɗa labarai Malam Garba Shehu wanda ya mai ƙarin bayani kan wannan mataki.
Wanda yake so ya shiga ya zo a tafi tare da shi wanda bai so ya zamansa jihohinan 12 da suka amsa za a tafi tare da su kowanne a cikin su ya rubuto takarda a rubuce ya kuma cimma wasu ka'idoji da aka ajiye ya kuma ware fili hekta-hekta wanda za a kafa irin waɗannan rugage saboda haka ashe wani zafin kai da ake ta yi da wasu maganganu har da zanga-zanga a wasu jihohi da na farko ba su rubuta takarda sun ce a sa su a ciki ba kuma a gayyace su ba ashe katsalandan suke to amma mu mun fahimci wannan a dama siyasar Najeriya ce fitina ake nema a kawo kuma gwamnati ta gane don a dauki hankalinta daga kan wannan muhimmin aiki da aka sa gaba
to me wace moriya ce ne kuka zayyana cewa wannan rugaye za su kawo a daidai wannan zamanin da ake neman ayyukan yi da kuma wato cinikayya na shanu ko farin dabbobi
na farko dai muhimmin abu shine zaman lafiya da kwanciyar hankali tun Baturi yana mulkin Najeriya ake fada tsakanin makiyaya da manoma ashe idan aka ce Allah ya kawo gwamnatin take kokarin ta maganin wannan abu wannan riba ce babba idan ban da haka kiwon shanu kiwon sana'a ce kiwo ne na kasuwanci ana cewa na gida digumu babu asara a jikinta wanda su kansu dabbobin idan aka kafe su a wuri guda za su fi lafiya saboda za a ajiye abinci lafiyayye ruwa lafiyayye likitoci na veterinaria har da likitoci na dan adam masu kula da shanu a kafa makarantu saboda ilimi a yi titina a kafa wutar lantarki banda haka a kyautata masana'antu ma akwai wanda suke nuna sha'awar su shigo daga kasar waje a sarrafa naman ta hanya mafi lafiya a dauke shi cikin motoci waɗanda suke an kera su don su dauki nama cikin sanyi kamar firji a kai su kasuwa nonan nan a sarrafa shi yadda zai zama yogurt gashi nan abubuwa kai hatta abinda za a yanke a zubar kaho da kofatu akwai masu zuba jari daga kasar Turki da suka ce za su zo rugagen nan su kafa kamfanonin yin kayan bandaki saboda haka ashe ita kanta kuma ciyawar da za a ci ai mutane ne za su je su noma ta saboda haka sana'a ce arziki ne yazo wanda duk yace ba a yi da shi shi yau kansa asara
Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari to mabiya mazhabar Shia a jihar Lagos sun gudanar da wani taron manema labarai inda suka nemi hukumomin na Najeriya da su saki shugaban su Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki wanda ake tsare da shi tun a shekarar 2015 lura da cewa tun a baya kotu ta bada umarnin a sake shi daga birnin na Iko ga wakilin murya Amurka Babangida Jibril da ƙarin bayani
andi ni eleni pelu mo se npa wa to ton ka won bon ton se wa le se
woni mabiyin shi akenan ke jawabin yin kira ga gwamnatin Najeriya ta sako jagoran su Malam Ibrahim Altazaki da harshen Yarbanci a birnin Lagos a wani taron manema labarai da ayan kungiyar suka gudanar a yankin kudu maso yammacin Najeriya suka gudanar a Lagos sun ce abin takeici shine duk da cewa kotuna da alkalai daban-daban sun umarci jami'an tsaro su sako malamin nasu da iyalansa da kuma biyan shi diya har yanzu gwamnatin Najeriya jami'an tsaron sun yi watsi da wannan umarni Malam Abdullahi Muhammad Musa na daya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi wajen wannan taro na manema labarai
eh sako ne muke bayarwa na muna kira ga wannan gwamnati tunda ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba kuma kotu ta ce a sake shi a biya shi diya a gina mishi gida an ki to su gaggauta bin umarnin kotun nan su saki malam
kungiyar shi a dai kungiya ce da sauran al'umma musulmai ke masu kallon waɗanda suka kauce bisa tafarkin sunna da kuma neman tada zaune tsaye sai dai a cewar mabiyan wannan rashin fahimta ce kamar da Malam Muhammad Sani yake cewa
gaskiya mu ba yan tashin hankali ba na farko abin da yasa yawanci ake cewa yan tashin hankali kamar abin da Najeriya ba su sani bane su yan Najeriya ba su san yadda za su fito su nemi haƙƙin su bane to mu kuma abubuwa yana daga cikin hanyoyin da ake bi na neman haƙƙi wanda ita kanta gwamnatin Najeriya ta yi da shi shine muzahara fito ayi muzahara ka nuna abin da kake so gashi to mu yawanci yan mu bi aksari mun kan fito mu nuna cewa mu fa ga hadafin mu mu bi titina ba wai dukan kowa muke ba zagin kowa muna dai nuna hadafin mu ne al'umma su gane to wannan abu ita kuma gwamnati ba ta so sai ita kuma gwamnati ta zo zalunci ta zo ce za ta harbe mu ko ta kashe mu ko da wannan to kaga wannan da suka zo da abin duka ko wani abu kaga su ne in tashin hankali
tun a shekara ta 2016 ne dai wani alkalin kotun tarayya Abuja ya bada umarnin jami'an tsaro su saki Malam Ibrahim Altazaki da uwar gidansa tare kuma da bayyana ci gaba da tsare shin da hukumomi ke yi da cewar haramun ne kuma ba ta bisa doka sai dai hukumomin sun ce suna tsare da malamin ne domin kare lafiyarsa da kuma tabbatar da tsaro hujjojin da magoya bayansa suka yi fatali da shi Baban Ejibrin murya Amurka daga Lagos
kuma da lakan wannan batu na kin bin umarnin kotu da wasu hukumomi musamman ma a kasashe masu tasowa suke yi muke so kira ku bayyana mana ra'ayin ku shin ya kuke kallon lamarin kafin mu bude layukan mu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655 To madalla karfe 5 na yamma sura minti 16 ne a nan Washington DC mun samu kiran mu na farko daga Ja Plateau. Wane ne kan layi?
Didi ne daga Mapudi.
Tawato. To muna jin ka.
Eh abin da yake so a yin nan wa Plateau gaskiya ba mu ba. Domin ba mu da wurin da za mu ba Flare.
Ba maganan batun samar da riga ake yi ba dangane da batun wato na Fulani da ake so kuma makiyaya da ake so a sama musu waje. Muna magana ne kan yadda hukumomi ba sa bin umarnin kotu.
Okay, to wancan kan daidai ne gaskiya domin ya kamata bi umarnin kotu saboda idan abin da kotu ya faɗa ya kamata.
To madalla mun gode bari mu zai mato mu tsallaka zuwa jihar Kano. Wane ne akan layi?
Sunana Rabi mai jarida kofar Wambai daga nan jihar Kano.
To muna jin ka malam Rabi.
Na koshaka babu alhamdulillah ya kamata a ce duk lokacin da kotu ta ba da doka ta ce wani an tsarkake shi daga zargin da ake masa ko kuma ma da laifin da ake masa an yi shari'a ta wanke shi tas da sabulu da ruwa ya kamata to a sake shi kin yin hakan yana nuna lalle cewa ana yi wa da makuradiya karan tsaye ne ko ma karan kwance zance da abin da ya kamata haka inda dan ne yasa aka tanadi kotu an danada kotu ne don kowa ya zauna lafiya inda za a zauna barkatai babu umarni irin na bin kotu da mutum ma bai zama matsayin da yake kai ba da abin da ya kamata haka ni dai kira na anan shi ne lalle ya kamata bikin da shugaba ake daga kowanne mataki muddin kotu ta yi hukunci to ai umarni da ta kuma kotun ita ma ta dinga yin aiki dan Allah kada ta dinga sarai a duk inda alkali yake kada ya dubi wanda ya bashi makami ko wanda yake biyan sa albashi eh la'akari da abin da Allah zai tume shi in ya je lahira wannan shine gudunmawa ta Rabi mai jarida daga Kano nagode.
To muna godiya Rabi bari mu je can kudu maso gabashin Najeriya a jihar Imo. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Saminu baban Bilal.
To muna jin kamalan Saminu.
To gudunmawa ta gaskiya alƙalai su san matsayin su akan yanke hukunci. Akwai shari'o'i wanda aka yi da can to ko ne sai ya tafi da lauyoyi wani sai kaga ya tafi da lauya 50-40 a Najeriya. To gaskiya ya kamata a ce lauyoyi su ma su san matsayin su kotuna su ma su san matsayin su amma wannan kaman malam da aka yanke mai hukunci aka ce a sake shi gaskiya Buhari ya kamata ya sa baki a cikin wannan shari'a.
Ra'ayin Saminu kenan daga jihar Imo. Muna godiya kwarai malam Saminu. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi?
Bala Muhammad ne daga Taraba.
Muna jin kai malam Bala Muhammad kaman layin ka yana dan yana amsa kuwa. Eh muna ji.
Inda kotu ta ba da umarni kuma su gwamnati suna son a bi umarni wanda ba gwamnati ba.
Eh muna ji.
Ya kamata su shaki malam. Saboda a samu doka a ƙasa. Inda wannan gwamnati ta ce ta mai bin doka ne ya kamata
ita ma ta bi doka. To malam muna godiya malam Bala daga jihar Taraba. Lambar da za a kira ita ce 2022256555 kada manta sai an saka alamar ƙari a farko sai a jero lambar wato plus kenan. Bari mu samu mun samu kira daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka malam Ayuba.
To ra'ayina dai yana da kyau duk hukuncin da kotu suka yanke yana da kyau a rika bin hukuncin kotu sannan kuma su alƙalan su tabbatar kafin su yanke shari'a su duba su yanke tsakanin su da Allah duk wanda yake da laifi a bashi wanda yake da gaskiya ma a bashi kuma gwamnati ta duka hakuri da abin da aka yanke. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To muna da godiya a malam Ayuba mun samu kira daga Niger. Wane ne akan layi? Hello nan Niger kana tare da mu? To kaman layi na Niger ya tsinke kada manta dai lamba ita ce 2022256555. yau muna magana ne kan kimbin umarnin kotu da wasu hukumomi ke yi musamman ma kasashe masu tasowa. Mun sami kira daga Kaduna. Na Kaduna sai ka dan rage ko kuma ka matsa daga kusa da rediyon ka. Yau yanzu naji tayi shiru. Wani ne kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum salam.
Malam Mahmud Lalo sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa barka da dare.
Ka san da yake mishi da rediyo ne ko da ba kunna rediyon ba za ka ta kunna kanta.
Ka kara tabbatar mana da abin da ka fi karfi kenan.
To alhamdulillah. Ka gane Malam Mahmud Lalo idan muka dauki irin abubuwan da su kansu kotuna suke yankewa. Ya kamata a ce sai ka zo hukumomi kan ga ba ka magana shi Ibrahim Alzasaki malam ba. Idan muka dauki kaman bangaren shi kanshi kaman kaga irin samba da su kidin nan irin yanda aka ce a yake hukunci akan kotu. Ya kamata a ce gwamnati tana bin dokar kotun domin kin ga misali idan aka ce kotu ta yake hukunci ta tabbatar da abin da ta faɗa gaskiya da gaskiya ne ta yake hukunci. Ya kamata bangaren zartawa su ma a ce suna bin doka saboda idan ba su bi doka ba ba yanda za a yi su ma kotun ta bi doka aka bangaren zartawa. Ya kamata fatan mu domin shi tunda mun tabbatar da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya to idan kotu ta yake hukunci akan abu to a tabbata a kafa mutum sharda akan cewa to tunda an yake hukunci gashi a saki wannan to a kafa sharda da an tabbatar ba za a samu hayaniya ko tashin hankali ba.
Ita gwamnati tana Alhaji Musa kana ji na ita gwamnati tana cewa ne wato rike shin da tai ma kaman tsaro ne a gare shi kuma hakan zai fi mai alfanu. Me zaka ce dangane da hakan?
To ai kaga idan muka duba muka ga irin wannan al'amari kaga su misali kaman mabiya wanda su suke ganin cewa misali idan aka sako musu mutumin da suke tabbatar da cewa shi suke bi kaga su za su fi jin dadin akan cewa yana tsare a kotu. Kaga kuma duk irin wannan shine dai abin da yake kawo samun matsaloli kaga ana irin abubuwan ana samun sabani ko kuma ana samun matsaloli amma in an tabbatar da misali kaman shi malam an sake shi ko kuma shi samba da suki an tabbatar da gashar din da aka kafa mai akan abubuwan da rashin tashin hankali da rashin bin doka to kaga idan aka haka za a samu ci gaba a kasa kuma za mu samu kwanciyar hankali zaman lafiya. Fatan mu dai Allah ya iya mana da iyawarsa ta
sai mu ci mun gode Alhaji Musa mun gode kwarai zamu je muna da Kaduna har yanzu. Yawa mutala kana kan layi ko?
To ina kan layi.
Yawa to muna
ya dade a layi. Mamun Lalo barka da lafiya.
Barka da dare.
Sunana mutala ina kiran ku daga Garin Gasa Kano tarayyar Najeriya. To
muna
ji Lalo ka san mu fa masu buga waya kusan gaya ma fa mun ma su yan kungiyar humara gizdin doka da kuma kare yancin kowa.
Haka ko
naka ne ko ka san ko baka san shi muna fada da shawara ne a adalci. A kaga kincin muke fada tun lokacin muke cewa ya kamata shi malamin na ya masa adalci idan har Nnamdi Kanu za a aina kungiyar sa ce terrorist group sannan kotu ta bada dalilin shi a sake shi ya kamata malamin na a sake shi. Idan har general alkali zai je wasu turaru su kashe babban general ba tare mai hanya ya kai su kashe shi amma har yanzu ba wani abu da aka yi musu to ya kamata wannan malami ma a sake shi kaga an yi adalci ko wani bangare kenan. Idan aka kama mutum da laifi ba a dauki mataki hukunci ne tsauri ba a dau matakin a kama shi a kai shi kotu kuma in kotu ta ce a sake shi sai a sake shi kaga an yi adalci kenan. Muna ba gwamnati shawara ta amfani da wannan dama dan ta ci gaba da samun albarka da kuma addu'o'in da muke mata da fatan za a tashi lafiya.
To muna godiya malam Murtala bari mu tsallaka makwabciyar jihar ta Kaduna wato Katsina kenan. Wani ne kan layi?
Rabu Fokar ne daga Fawari.
Yawa to muna jinka.
Yanzu kotuna su ma suna yi ra'ayina kotuna suna yanke hukunci ba shi bane. Kaga kwanan nan a gidan rediyon BBC ake cewa wani ɗan jarida ya fitar da wani an kama shi da bindigu. Ka gani kuma da marece ya je hawa mota ya ga mutumin nan an sake shi. Saboda haka kaga kotu suna yanke hukunci ne da ta ga dama saboda haka nan kotu ta yanke hukunci gwamnatin tarayya ta ki hanbandi ina gaba lifi ba ne.
To muna godiya da wannan kira muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Musu mu labarin wasannin mu na ranar yau da Super League ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar da ke makon ta na 26 inda Racing Football Club ta Bukoki ta shambaci AS Fond ta soja da ci ɗaya da nema a kokana ta Arlet ta shaka shi a hannun Irana a garin Arlet banza da ɗaya. Jangwarzo Football Club ta Maradi ta shahe AS Nijelaka da ci ɗaya mai ban haushi. GS Tawa ta karkare Sport ta Zandara birnin Tawa da ci 3-1. Sai Union Sportive de la
Gendarmerie Nationale da ta shaka shi a hannun AS Garde Nationale du Niger banza da biyu AS Douane ta lele AS Police dai da nema yayin da aka yi dai da dai tsakanin Sahel Sporting Club da AS Onideb a teburin wasannin kwallon kafa na Super League ta Jamhuriyar Niger ta farko dai ita ce AS Onideb take da maki 58 sai ta biyu AS Police maki 52 AS Garde Nationale du Niger ta uku da maki 44 sai Sahel Sporting Club ta hudu da maki 41 AS Fan tana ta biyar da maki 41 yayin da ta shida Uno Sportif de la Gendarmerie Nationale da maki 35 AS Nigelec tana matsayin ta bakwai da maki 32 yayin da Racing take ta takwas da maki 31 satar AS Douane da maki 28 sai Jangurzo ta Maradi ta goma da maki 28 sai Espoir ta da Magaram Zandar da ke ta 11 da maki 27 yayin da Urana ta Arlet take ta 12 da maki 24 GS Tawa da ke matsayin ta 13 tana ita ma da maki 24 sai Kotal Bundi ita ce Akukana ta Arlet da maki 20 a ci gaba da wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika da ke wakana yanzu haka kasar Misira ko kuma Egypt an fafata a rukunin FA tsakanin Benin da kasar Kamaru sai Guinea Bissau da Ghana yayin da ake can a cikin daren nan ana gogawa tsakanin Angola da Mali sai Mauritania da kasar Tunisia a wasannin kwallon duniya na mata da ke wakana yanzu haka kasar Faransa kasar Ingila ita ce keke cereni da kasar Amurka yanzu haka inda za a buga kofa na America na an juma kadan tsakanin kasar Brazil mai masaukin baki da kasar Argentina a wasan kusa da na karshe a wasannin kwallon tennis na Wimbledon na kasar Ingila Dominic Thiem dan kasar Austria ya sha kashi a hannun Sam Querrey da ci 6-7 7-6 6-6 banza bayan Alexander Zverev da ke matsayin na 6 a duniya a wasannin tennis da Stefanos Tsitsipas da ke matsayin na 7 a duniya sai ga Dominic Thiem dan kasar Austria da ke matsayin na 5 a duniya shi ma ya fice tun zagaye na farko na wasannin na tennis na Wimbledon na wannan shekara idan muka dawo bangaren wasannin kwallon kafa kusancewa Tanguy Ndombele dan kasar Faransa da ke bugawa club din Olympique de Lyon na kasar Faransa ya rattaba hannu a yau Talata a kan takarda inda zai buga ma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta kasar Ingila da ke buga a Premier wadda ita ce ta buga wasan karshe na kofin zakaru na Turai da ita da Liverpool da ta lashe kofin a yan makonnin da suka gabata Haruna Mamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
ta karfe 5 saura minti 3 a nan Washington DC ga labari a takeici
Muda take can dai shine wata yarinya yar shekaru 15 kacal da haihuwa wacce kuma wannan ne karo na farko da ta taba shiga gasar wasan kwallon tennis ta duniya ta yi babban abun azo a gani inda ta kada tsohuwar sarauniyar wannan wasa Venus Williams a karshen gabzawar su da aka yi jiya Litinin wasan ya tashi lokacin da Coco Gauff ta samu nasara akan Venus da ci 6-4 a zagayen farko Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka na binciken wani rahoto da ke cewar wani rukunin ma'aikatan hukumar na yanzu da na da suna daga cikin masu ra'ayin rubuce-rubuce a shafin Facebook inda suke kalaman batanci da nuna tsana da kuma akidar nan ta bambancin launin fata. Wani rahoton daga kasar Sudan yana nuna cewar kimanin mutane 11 ne suka mutu a zanga-zangar da aka gudanar a jiya Litinin. Ajiya Litinin wanda ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutanen ƴan sanda sun harba barkonan tsohuwa akan dubban masu zanga-zanga da aka yi a wannan rana ta Lahadi. Ajiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce lallai Iran na wasa da wuta bayan kasar ta bayyana da cewar ta wuce adadin da aka shata mata na adadin makaman nukiliya na uranium da take da shi.
To madalla mai sauraro baki da abin da ya saukake nan a shirin namu ne baki da sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da caji, biyar kenan na safe agogon Ghana. Kada manta za a iya zuwa a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata har ma da kallon labarai cikin hotuna da video. a shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Bari mu amfani da wannan dama mu mika godiya ga Dr. Aisha Ishau Armaya wacce ta kawo mana ziyara ɗakin watsa labaran namu a yanzu haka. Da fatan Allah zai maidaita gida lafiya. Yanzu madadin Yusuf Aliyu Harande da June Leaders Gresham sai kuma injinan mu Nelson Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.